والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikon sa rayuwarmu ta iso wannan lokaci wannan rana ta litinin mu kan yi darasi cikin wannan littafi na tazkiyatun nufus na Dr. Ahmad Farid hafizahullah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka muna cikin batu a kayan ita wato tuba at-tawbatun nasuha mun ji cewa tuba samun dacewa ne daga Allah subhanahu wata'ala kuma kafin bawa shi yayi tuba baya samun dama na yin tuba har sai Allah yayi tuba a gare shi awwalan sannan bayan shi bawa yayi tubarsa kuma Allah ta'ala yakan yi tuba a gare shi taniyan mun ji bayani akan wannan mun ji aya ta alqur'ani cikin suratul tauba inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa dangane da at-talaqatu alladhina khulifu sukab ibn malik Allah ya ambata dangane da tubar tasu yace thumma taba alaihim liyatubu inna allaha huwa at-tawwabur rahim wato sun fahimci babu makoma babu mafaka babu wajen tsira din ba zuwa ga Allah din ba sai Allah ta'ala ya tuba akan su da suka fahimci haka domin su su yi tuba kuma lalle Allah mai yawan tuba ne mai rahama ga waɗanda suka tuba kaga wannan sai ya nuna kenan akwai tuba ta Ubangiji da ta gabaci ta su tuba Allah ya yi tuba gare su awwalan in har Allah bai tuba ga bawa ba bawa ba zai samu dama na yin tubar ba domin ita tubar ma bawa yayi ga ubangijinsa a laifin da yayi gata ce wanda ba shi da wannan gatar Allah ta'ala ba zai datar da shi ga wannan tubar ba to sai Allah yayi tuba ga bawa ta farko kana bawa yake samun yin tuba sai kuma Allah ya biye masa da tuba karo na biyu shine mana yace fa akhbara subhana Allah madaukaki yayi ba da labari anna tawbatuhu alaihim sabaqat tawbatuhu cewa tubar da Allah ya musu ta riga yi tubar da su suka yi ma Allah wa anna hadhihi allati ja'alatkum ta'ibin domin wannan tubar da Allah ya musu tun farko ita ce ta sanya su suka zama su tuba zuwa ga Allah fa kana sababan muqtadiyan li tawbatihim sai zamanto sababi wanda ya hukunta tubar kuma da Allah ya musu akhiran wa hadha alqadr min sirri ismihi al-awwal wal akhir wannan yana daga cikin sirrin na sunan Allah da Allah ya kira kansa huwal awwal wal akhir shine farko shine karshe to wannan yana daga cikin asrar din cewa duk wani tawfiki duk wani abu da bawa yayi baya samun sa har sai farkon lamarin ubangiji Allah ta'ala ya datar da shi kana bawa sai yayi in yayi kuma sai samu ta goma shi da sakamako mai kyau a wajen Allah kamar yadda ita ma tuba tun farkon lamarin in bawa ya bauɗe saboda wata zalla ta shaydan ko kuma bibiyan zuciya in har aikata laifi to bawa baya samun dacewa wajen yin tuba ga Allah ya fahimci laifi yayi har ya tuba sai in Allah ya masa tuba karan farko shine huwal awwal farkon lamarin sai Allah ya masa tuba kullu sai samu dacewa zuwa ga yin tuba zuwa ga Allah da abin da ya aikata kana kuma da yace wal akhiru karshen lamari duka dama na Allah ne fa huwal mu'id wal mumid Allah subhanahu wa ta'ala shi yake datarwa shi yake miƙarwa wa minhu sababu wal musabbibu daga wajen Allah ne ake samun sababi kuma Allah subhanahu wa ta'ala daga wajen sa ake samun ko shine wanda yake mai sababa al'amara ko wani abu yana da sababi to daga wajen Allah ne sababi kuma dama shine yake sababa sababi sababi baya wakana sai in mai sababa sababi ya sababa shi to Allah ta'ala shine al musabbib shi yake sababa al'amari komai daga wajen sa yake zuwa abu baya kasancewa sai in Allah ta'ala ya sanya shi ya zaman sababi don haka nan daga wajen sa ne sababi kuma shine mai sababawa misalan idan mutum yana cikin wata wahala yana cikin wata damuwa yakan roki Allah subhanahu wataala sai aka ambaci wasu addu'o'i idan bawa yayi Allah zai amsa masa ya fidda shi daga cikin wannan wahala kamar yadda yace amman yujibul mutarra idza da'ahu yakshifu su'a shi yake amsa wanda yake cikin bukata cikin kunci idan ya kira shi to kaga kenan yanzu anan wajen menene yake sababa kauda wahala in bawa ya fada a wannan qabiyar addu'a to wane ne ya sababa addu'ar ta zama sababi Allah subhanahu wataala in Allah bai ga daman ya sanya addu'a ta zama sababi na samun bukata ba ba za ta zama ba shi yayi ba ta wannan matsayin to shi saka magani idan zaka yi Allah shine yake cewa ya halatta magani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta magani Allah madaukaki ya ambata cikin alqur'ani abubuwa na magani da halaccin sa har ma ya ambaci wadansu a matsayin magani kamar misali al'asal da yace khruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas kaga Allah ya kira ruwan kudan zuma a matsayin me a matsayin magani yana warkar da wasu jinyiyyuka duda ba a fayyace ba amma hadisan annabi sun yi bayani akan yadda ake amfani da asal a wasu wajaje to kaga yanzu sai zaman to kenan asal sababi ne na samun waraka wane ne ya bata wannan matsayin Allah subhanahu wataala ashe shine al-musabbib don haka kowane abu sababi baya zamantowa sababi sai in Allah ne ya sa shi a matsayin sababi kuma Allah shine yake bada matsayi ga abu ya zama sababi in Allah bai sanya abu ya zama sababi ba to ba zai taba zamantowa sababi ba kuma a kullun dama ana so bawa ya ta'allaka zuciyarsa ne zuwa ga al-musabbib la sabab sabab shi karan kansa bai tasiri shi yasa ka in ka dau magani da ya halatta shari'a ta ce maka akwai maganin da zaka yi ko aka baka dama kai magani to lokacin da kai magani shi magani sababi ne na waraka baka ta'allaka zuciyarka cewa shike da tasiri domin ba shi ya ba wa kansa wannan matsayin ba ubangijin da ya bashi wannan matsayin shike sanyawa warakar ta zo daga wajen sa shi yasa ka annabi ibrahim alaihi salam yace wa idza maritu fa huwa yashfini idan an nayi jinya Allah shine yake warkar da ni kenan waraka a wajen Allah take la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru sakma duk lokacin da mutum ya danfara zuciyarsa akan sababi ya bar al-musabbib to anan kuma ya baude dan sababi baya zamantowa a matsayin sa sai da Allah ta'ala ya aza shi a wannan waje to nan da yace al-awwal wal akhir huwa al-awwal wal akhir kinan lamarin dama duka Allah ya rigaye shi kuma shine yake sanya abu ya wakana a bisa kudrarsa kana kuma shine karshen al'amari shine yace wal abdu wal abda tawwabun wallahu tawwabun don haka bawa yakan zamanto mai yin tuba
Allah subhanahu wataala yakan zamanto mai yin tuba shi ma akwai irin tubar da bawa yake yi ko sannan ubangiji akwai tubar da yake wa bawa fa tawbatul abdi ruju'uhu ila sayyidi tubar da bawa zai yi shine ya koma zuwa ga mamallakin sa ne shi ba'dal abaki bayan ya riga ya gudu bawa ne ya gudu daga wajen mamallakin sa to iya tubar sa shine ya dawo wajen mai shi ko sannan kuma yace ayi hakurin gudun da yayi ba zai ƙara guduwa ba haka ne ko ba haka ba yanzu bawa idan ya gudu dan ma ba mu san bayin bane labarin sa kawai muke ji idan bawa ya gudu a wajen mai shi ya fantsama nemo shi ruwa ya ƙara wa dan kada aka kama bawa mai shi zai kyale shi zai masa horo sannan zai sashi amari yadda gaba ba zai kuma guduwa ba kamo shi akai to amma idan bawa ya gudu a wajen mai shi sai kuma ya dana sani shi da kansa an fantsama neman sa sai aka dawo ba a same shi ba sai aka zo aka taddashi a gida ina ka tafi yace da guduwa ne amma ai hakuri gaba ba zan sake ba to sai kaga an kyale shi tunda ya gudu an nemo shi ba a samo shi ba yanzu ya dawo don haka bawa shi ma idan ya guje ma ubangijinsa shine ya bude ma hanyar Allah ya saba ma abin da Allah ta'ala yake so yayi to kaga ya bude ma ubangijinsa ya guje ma ubangijinsa me ya tubar sa tubar bawa shine ya dawo wajen ubangijinsa ya dawo wajen ubangiji ya dawo kan hanyar da Allah yake so yayi inda wani abu ne aikata wanda ba a so yayi to yanzu kada ya sake aikatawa in wani abu ne wanda ake so yayi bai aikata ba to yanzu ya dawo ya nadama ya ci gaba da aikatawa kuma ya roƙo ubangiji sai ya je masa ubangiji da yake lahul mafalul a'la ubangiji ta'ala shine madaukaki mai yawan karamci shi sai bawa matukuci kuma ba zai kama shi da laifin da yayi na baya ba to don haka fa tawbatul abdi ruju'uhu ila sayyidihi ba'dal abad tubar bawa shine ya dawo zuwa ga mamallakin sa bayan da ya gudu tubatullahi naw'an tuba ta ubangiji ita kuma nau'i biyu ne idnun wa tawfiqun wa qabulun wa imdadun wato Allah ta'ala yana bawa izini na yin tuban kamar yadda muka ji a baya in Allah bai datar da kai ba za ka tuba ba fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi sai da ya karɓo su kalmomi wajen ubangijinsa sai da Allah ya kimsa masa mai zai faɗa na tuba shi da ya fara yin laifi tukunna sai Allah ya ce fataba alayhi to don haka idan ubangiji ta'ala bai yi wa bawa izini ba wallahi ya san laifi ne ko ba zai daina ba kuma ya san cewa in aka je kiyama da wannan laifin ba za a wanye lafiya ba amma ko ba zai daina ba zai yi ta yi har sai lokacin da ya zo mutuwa tukunna ya ga mala'ikun mutuwa sai ce inni tuktul ana nan kuma Allah ya ce baya karba innama tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima wa laysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tuktul ana wa lilladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adhaban alim to kaga su wadannan Allah ya ce ba zai amshi tubar su ba ashe sai Allah ya yi wa bawa izini tukunna yake tuba fir'aun fa ya san Allah ne dalilin ma da ya saka kenan yace ya hamana bilili sarhan la'alli ablughul asbab yace hamana zo gina mun katon bene kai can tsani kofofi asbabus samawati kofofin sama da Musa ya ce ubangijin sa yana can kada fir'aun ma ya san Allah sa ne yake yace la'alli attaliu ila ilahi Musa naje ni tsinkayo inda ubangijin Musa yake kaga girman kai ya san ubangiji kuma ya san Allah sa ne yake amma dan ma kar a fara saboda kar a kula shi sai ce wa inni la azunnuhu kadiba kai ina san mun makara yake ku bari ko ba sai kunyi ba وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ثم مس آيات القران ان جاء الله سوف يرونها واستيقنتها انفسهم اما زوجته تتبتر sun yadda Allah Allah ne Fir'aun wallahi ya san ubangiji gaskiya ne ya sani Aisha saka idan aka jarabe su da wannan ababe da Allah ya jarabe su su ayatu mufassala yace ya Musa dan Allah na rabbaka lima ahida indak la in kashafta anna la in kashafta anna rusla ko la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il ya Musa roƙa mana ubangijin naka alƙawarin da ya maka cewa in mun yi imani zai yayi in har yayi mana wannan azaba zamu yi imani saboda kai din zamu bi ka kuma zamu barbaro Isra'ilan tare da kai ba zamu dinga azabtar da ya yadda wallahi shi yasa lokacin da yazo mutuwa hatta idza adrakahu al-garaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Isra'ila wa ana minal muslimin da ya tabbata yanzu fa mutuwa ce an tsaga teku da yaniyan shiga madokin sa ya ja shi jama'a ma suka bi shi saboda Allah haka Allah ya nufi da ruwa yazo ya hade ya tabbata cewa yanzu fa karesa ta kare karshe yazo sai kurta baki yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin kalmar shahada yace na imani ba abin bautawa cancanta sai ubangijin nan da banu isra'ila su Musa suka yadda da shi ni ma ina cikin musulmi amma sai Allah yake karba yace al'ana sai yanzu tukunna wa kada sai ta qablu wa kunta minal mufsidin da kai ta barna kana cikin masu abin nan ka saba kana cikin masu barna Allah ba zai amsa ba dan haka lokacin da bawa ya zo shi mutuwa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughayyir bawa yana Allah yana amsan abin nan tubar bawa matukan bai zo shi mutuwa ba ta zo masa makoshi ba amma in har mutuwa ta zo mal makoshi ya tabbata a lokacin mutuwa ce zai yana haki kuma ya tuba Allah ba zai karba to kaga kenan ashe ubangiji subhanahu wataala bangaren tubar da yake wa bawa shine ya masa izinin tuba in bi Allah da ya bawa izinin tuba ko Allah ba zai tuba wa tawfiqu sannan yana daga cikin nau'in tubar da Allah yake wa bawa ya datar da shi kaga annabi adam alayhi salam sai dai amshi kalmomin da zai roki ubangiji shine wanda yazo cikin suratul araf qala rabbana inna zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin shi da matarsa suka roki Allah ta'ala ya yafe musu da waɗannan lafuzza to kaga Allah ya datar da bawa kenan wa qabul sai ya maka izini sai kuma ya kaga izini yana zuwa tun kafin kai ko sannan tawfiki kuma a lokacin da kake yin aikin sai ya datar da kai ga lafazin da zaka faɗa da kuma abin da zaka kimsa a ranka na tuba to bayan kai kuma wa qabul ubangiji sai ya amsa kuma shine tubar da zai maka karo na biyu sannan wa imdad kuma Allah ta'ala zai karfafe ka zai dora ka akan tafarkin da ka nema ya dora ka Allah ka datar da mu malai ya ce wa tawbatu laha mabda'un wa muntaha ita tuba tana da farko tana da karshe tana da mafari tana da matuka fa mabda'uha arju'u ila Allah mafarinta shine bawan da ya aikata laifuka to ya koma zuwa ga Allah bisuluki siratihi almustaqim ya kama tafarkin Allah mai kakke in sakaci da yake yi akan abin da aka yi umarni ya zai dawo yana yi da kyau in saganganci yake yi wajen aikata abin da aka hana to yanzu ya kame baya yi in wasu haƙoƙi ne ya ida su yadda ya dace ya koma zuwa ga tafarkin Allah bisa koyarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora al'umma akai to wannan shine mafarin tuba alladhi amarahum bi suluki wanda dama Allah ta'ala yayi umarni ga bayi tun farko su kama wannan hanya bi kaulihi ta'ala inda Allah madaukaki ya faɗa cikin suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi Allah ta'ala ya ce wa anna hadha lalle wannan kaga hadha wannan ismu ishara ne ana ayyana maka wata ayyananniyar hanya ce ba kowacce ba akwai wata guda daya an yi nuni zuwa gare ta ita ce me ما ma ana alaihi al-yawma wa ashabi kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wacce nake kanta yau dai da sahabbaina ma'ana al-kitabu was sunnah kullum mutum yake kokarin komawa zuwa ga abin da yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha sirati mustaqiman lalle wannan ita ce hanya ta mustaqiman mai kakka fattabi'uhu Allah ce to ku bi wannan hanya ya mana umarni mu bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi buga asubul sune kananan hanyoyi buga kenan diversions fatafarraqa bikum an sabilihi sai ta rarraba ku ta kauda ku sai ta rarraba ku ma'ana ta raba ku daga tafarkin shi Allah din to karka bi diversion miƙe straight miƙe kan hanya babu shiga buga karka bi buga Irbad ibn Sariya Allah ya kara masa yarda yace wataran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa wataran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ja mana dogon layi ta gefen dama sai yan kanana kanana ta gefen hagu sai yan kanana kanana kaman dai kace kayar kifi da kuma yan kanana kanana a gefe ko to sai annabi ya musu kaman haka sai nuna wannan ta tsakiyar sai ce haza sabilullahi wannan ita ce hanyar Allah da Allah ya ce mu bi ita amike take babu kona a cikin ta shari'ar Allah karara take ita babu wani dabarbaru kaza ya halatta menene dalili Allah ne ya faɗa a ina a Qur'ani kaza bai halatta ba me dalili manzon Allah ne ya faɗa a ina hadisi kaza da ya inganta zan ce ya kare ita hanyar Allah a miƙe take ko malamai al-mujtahidun ba wai kaguwa suka yi ba sun yi ijtihadi ne a cikin nusus akwai wasu daqa'iqul umur wanda ba kowa yake idrakin su ba ma'anoni ne wanda suke koyayyu ba kowa yake raska ba sai wanda Allah ya bashi zurfin ilimi da fahimta to ita ce wanda magabata suka yi ta yi Allah ya saka musu da alheri suka fitar mana da hukunci hukunci kuma a cikin ijtihadin nasu rubaba wani lokaci su yi kuskure sai kaga an samu sabani wannan malamin ya ce kaza wadancan ko madhabin sun ce kaza kuma sai kaga wadanda suka ce kaza na farko watakila shine ku zama dadai ko wanda suka faɗa daga baya shine ku zama dadai suka iya yin kuskure amma ba bisa ganganci suke yin sa ba to amma duka da ma kokarin su su koma ne zuwa ga asalin asalin shine alkitabu was sunna wal ijma to don haka manzo Allah sai ya musu wannan layi dogo yace shine hanyar Allah sai yan kanana sai yace wadannan kuma hadhi as-subul wannan da ko gani kuma sune subul da Allah yace kar abi diversion sunna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ma min sabilin minha illa wa alaiha shaytanun yad'u ilaiha aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata hanya a cikin su face akwai wani shaytani yana kiran mutane ku bi wannan ku bi wannan dama kana kan hanyar Allah to wannan bugar sai kaga ana ta sa da ribashi ko wani shaytani yana kai in kun zo za ku wuce sai ce ku bi wata nan a bi wata ayi akwai falala a cikin kaza wannan zikirin in an yi ana samun kaza ko kuma mutum sai ya biyo an gan shi a gaje yana tafiya kan yana ta kokari dai kai gaci ta ce ayya a in ka biyo ta nan zaka san sauki zo in ka roki shehu wani shikenan bukata ta biya ko in ka zo wajen boka kaza shikenan subul kenan kuma babban abin da ya fi hadari ai mun karanta a baya babban abin da ya fi hadari a cikin fitinoni guda biyu dama akwai fitinatu shahawat akwai fitinatu shubuhat wacce ta fi tsanani na'am kuma ta karatun kenan fitnatu shubuhat ita ta tsanani ai mun yi a cikin wannan littafin a baya fitnatu shubuha ita ta fitna ta sha'awa sha'awa wani abu ne wanda mutum gariza ne ya fi nafs da mutum zai ji wata fusga temptations ne ai kudi yake so sai je ya sata ko aikata wani aikin laifi dan da ya samu kudin ba zai iya hakura a kan rashin kudi ba sai aikata aikin da Allah baya so ko kuma wata sha'awa ce yake da ita misali sha'awa ta jima'i sai ya bi hanyar da shari'a bata yadda ba temptation ne fitina ce da take sa mutun ya bude saba wa Allah to amma bata kai fitinatu shubuhat tsanani ba saboda ita fitinatu shahawat da yawa mutane suna iya cijewa da yawa mutane sai su cije suna da sha'awa amma sai su ki ba za su dita ba ba su da kudin amma ba za su ba su yadda su karo da wanda yake na haram ba za su danne zuciyarsu wani ba zai kace masa ya je ya sinima ba zai taba yi yayi ba ya nesantar da kansa daga nan yana neman tsari irin wannan fitinoni na sha'awa din mutane sau da yawa suna iya daurewa a kansa mafi yawan jama'a to amma fitina wacce take ta shubuha mutum ba ya sani ma yana shiga saboda ne ita a neman lahira ake dora ta za a ja ka ne akan bid'a yanzu da mutane suke yi zikirin da ake barawa wanda ba shi da dalili ai wallahi da yawa daga cikin masu yin irin waɗannan zikirin da ba shi da dalili ko a dora su akan wata hanya wanda ba ta da ba turba ce mai kyau ba boko haram ne aka sa su da rika ce aka saka su a'a shi'a ce wani shegantaka ne duk abin da aka sa mutane sai kaga akwai waɗanda wallahi al'azim suna shiga ne saboda neman lahira me yasa suka shiga saboda ba su da ilimi kuma sai aka gaya musu aka ce wannan din da dai ne aka ja musu larabci aka fasa musu to su kuma a neman su samu lahira din sai su shiga shubha ta ku tsanani ta ku barazana yanzu wani kace masa maulidi ba daidai bane sai ka yanka shi shi ba zai daina maulidi ba shi kawai maulidi da dai yanzu su malam wane da malam wane duk da suke da ilimin nan a ce sun tafi akan wannan ba a ce ba daidai bane san manzon Allah ne za a ce ba daidai ba kaga shubha ce amma fa da zaka nuna masa gefan sata ko kusa ba zai je ba da zaka nema nuna masa gefan shan giya ba zai taba kusatan wannan wajen ba amma a wajen cikin sauki zai je to tafi tsanani Allah ka tsare to don haka Allah subhanahu wataala yayi umarni da ba hanyar sa hanyar sa ita farace ta manzo Allah ta'ala ya batta a matsayin farace mai kakkiya Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman wannan shine hanya ta mai kakkiya kitabullahi wa sunnatu rasulihi kenan fattabi'uhu to ku bi wannan hanya wala tattabi'u subula kada ku bi wannan can bugar fatafarraqu bikum an sabilihi to sai ta raba ku da tafarkin Allah wannan shine farkon tuba komawa zuwa ga Allah a kama hanyar Allah mai kakkiya ta ina za a same ta iltimasin ta za a yi sai a neme ta khilal alquran wa sunnatir rasul alahadith as-sahiha ke wa nihayatuha matukatta kuma shine arwuju'u ilayhi fil mi'adi komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen neman makoma wa suluku siratihi da kuma bin hanyar shi Allah din alladhina sabahu muwassilan ila jannatihi wanda Allah ta'ala ya kafa wannan hanyar mai sadar da bawa zuwa ga aljanna nan ko me yake nufi kenan ma'ana na nufi iltizamu shari'a ana san istiqama shi yasa aka ce qul amantu billahi thumma istaqim innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu to wannan istiqama ke bawa idan ya baude ya fahimci baudewa yi mafarin tuba shine mutum ya koma zuwa ga hanyar Allah anan kuma sai ya cika sauran sharuɗa in ya cika sauran sharuɗa to kuma kar yayi wasa da wannan hanyar ya kankame ta domin ta kai shi zuwa ga makoma ya zama idan sa yanzu yana hangen makoma ne mi'ad destination kowa yake kalla daga nan wajen baya kallon ko ina sai lahira ma'ana duk abin da zai kutsa a rayuwarsa ta duniya yana taka tsantsan wanne ne za ta taimake shi wajen isa lahira lafiya wacce ce za ta kawo masa matsala idan ya bi ta ko ya yi riko da ita ba zai sadu da sakamakon lahira lafiya ba kage yana taka tsantsan idan mutum yana haka ya zama kenan mahangar sa lahirar ce ba wai ana nufi cewa mutum ba ruwansa da komai na duniya ba a'a idan hidimar kasuwa zai yi yaya zai yi ta dan lahira ta kyau in zamantakewa aure zai yi yaya zai dan lahira tai kyau in sauran mu'amala ne na makwabtaka yaya zai aiwatar dan lahira tai kyau kowanne abu idan zai yi yana taka tsantsan yaya lahira za ta yi kyau to wannan shine muntahat tauba
فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة دون بيقوم زواج الله سبحانه وتعالى أتتم ونن جدان دونيا بالتوبة وجنين توبة درقو دا شرطا توبة رجع إليه في المعاد بالتواب تزقوم وزن الله أمكوما ترد لدني دون دا أنن دونيا يركي توبة دا سبق بنتا يتمسكي دشي yayi hakuri akan haka a wannan ɗan rayuwar da take daga jeran zango ya kai duniya ya kai lahira yanzu idan ka yi shekara 70 a duniya shekara nawa ka mora in mutum ya shekara 70 a duniya Allah alƙalli dai akwai abin da ba zai iya tunawa ba a rayuwarsa ko sai dai a ba shi labari a cikin 70 ɗin nasa kaga bai san su ba ba shi labari ya kai yanzu kai da aka ce maka shekarar ka kaza ba kai ne kake tabbata shekarar ka kazan ba labari aka baka dan haka ba kai dai ka san wani abu a cikin shekarun ka zaka iya tunawa in ku tance ne ma zaka ce shekara 5 da suka wuce shekara kaza da suka wuce tsoho ya ce shekara kaza 70 da suka wuce ana kaza wannan ya tuno amma na bayan bai tuno ba haka ne ko to daga iya lokacin da zaka iya tunowa akwai kuma rayuwar kuruciya baka moraita sosai ba dan a lokacin mutum bai da hankali bai san ciwon kansa ba Bahaushe ma yace kuruci dangin hauka ko to alayi halin a ce mutum ya yi shekara 70 a duniya kage dai ba dora masa alƙalimi ba sai dai shekara 15 mafi yawanci ana balaga ne a shekara 15 mata ne suke balaga in ma 13 zuwa 14 wasu su jinkiri zuwa 15 din to kada lokaci aka so rubuta mutu alƙalmi alƙalmin sai so rubutu na littattafa aka so rubuta masa zunubin sa da ladan sa yana yi yana tuba zuwa ga Allah ana godewa in kun bai tuba ba ana tarawa to shekara 70 kadan ne batta da yawa me yasa bawa zai bata lokacin sa akan wannan dan gajeran zango wanda hadisi ya ambaci cewa dan aljanna in yana cikin aljanna sai ya buƙatar bacci bacci a duniya kai ka zama to mutawun ne ila nau dole kana da necessity ne dole kana da buƙatar bacci ba yadda za a yi baka bacci ba in ma ka rasa baccin sai ka je ka nemo shi ko da kuɗin ka ne a sayo maganin da za a sha haka ne ko to dan aljanna shi baya bacci wai dan buƙata dan tilas sai dai bacci dan buƙata to wannan shekara 70 da kai a duniya kadan ne me yasa bawa zai bata ta a dalilin ta a dalilin karewa wannan wanda ba batta da ma'ana a wani bangaren ta wanda adadin ta baki daya bai wuce baccin da bawa dan al bai kai kusan baccin da dan aljanna zai yi ba dan aljanna idan yana son yin bacci hadisi ya nuna in yi sha'awan yayi bacci sai ya ce ba ya dan kwanta ya siesta sai baccin shekara 70 ba wai shekara 70 ba 70 bacci ne kawai yace ba ya dan huta dan yana sha'awar bacci a duniya suka yi bacci yanzu ba ya sha'awar bacci kasa ko wanda bacci dadin sa suke ji in mutum ya kare uku da soke ana hayya ala salama ba zai tashi ba saboda tsabar dadin bacci wai ma'audi ne na babu dan mu san cewa ita duniya din haqira ce kaskantacciya ce rayuwar duniya shi yasa Allah yake cewa wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur alqur'ani yana ambata rayuwar duniya bata zan ba sai dan jin da mata ai ana ne ana ne fi mata yufidul illa dan kadan ne shi yasa Allah yake cewa kadan kadan saboda kadan din ne ba a fahimtan cewa kadan ne sai an je kiyama wanda ya shiga aljanna ne zai fahimci cewa rayuwar duniya shi'ar kadan ce ta morewa yana godiya ga ubangiji da kadatar da mu
wanda yafi fahimtar cewa rayuwar duniya yar kadan ne wanda ya shiga wuta domin da ya shiga koda lahaza daya sai ya ga cewa da yana da ninkin rayuwar duniya da bai bata shi ba Allah ka mana sani da wuta don haka malam yace fa marja'a ila Allah fi hadhihi ad-dar bit-tauba duk wanda ya koma ma Allah a wannan duniya wajen yin tuba raja'a ilayhi fil ma'adi bit-tawab to zai koma wajen Allah makoma a kiyama kenan da lada mai yawa qala Allahu azza wa jalla Allah ma abucin buwaya da daukaka yace wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba duk wanda ya tuba kuma ya aiki mai kyau to lalle fa shi yana tuba zuwa ga Allah tuba cikakkiya tubatun nasuha kenan kaga malam ya rufe wannan babi ko wannan fasali da wannan aya domin a nuna mana nan ayat ta mana samarin at-taubatun nasuha wa man taba mun ji sharuɗan tuba tun farko mun ji kuma yaya dangantakar bawa take da ubangijinsa a yayin da bawa yake tuba sai ya samu tuba daga Allah shine izinin tuba ya samu tawfiki na dacewa da irin lafazan da zai yi da abin da zai kimsa sannan kuma ya sami tuba ta ubangiji a ƙarshe bayan yayi tuba to bawa in ya cika irin wannan tsari da ake bukata na tuba sannan wa amila salihan wannan wa man taba shine ibtida'an kenan farkon lamari wa amila salihan kuma aiki mai nagarta shine muntahahu in an tuban kuma sai a dora ya kan tuba ababin da tuban take da bukata shi za a lazumta kuma a yi ta yi to Allah yake wanda ya haka har ya koma da Allah fa innahu lalle shi wannan fa shi ne ya tubu ila Allah mataba yake tuba zuwa ga Allah cikakkiyar tuba at-tawbatun nasuha ubangiji Allah ka ba mu ikon yin tuba wacce take mai nagarta ga wani fasali wanda shi ne fasali na ƙarshe a babin malai ce asrarut tawbati wa ghataifuha za a ambata mana wasu asirai asrar wasu abubuwa da wanda suke yin ci asiru abin da yake koyayye ba kowa ke idrakin sa ba ita tuba ta wuce kawai ka ce tuba ne a bayyane a akwai wasu abubuwa a cikin ta na ma'anoni koyayyu da bawa zai iya fahimta ta janibin ubangijinsa da wanda bawa zai iya fahimta wajen ƙara inganta kansa da bawa zai iya fahimta ta wajen yadda zai fuskanci gaba asrarut tawbati wa lataifuha yan ce lataif jami'i na latif abin da yake shi ma sharashara khafi ke na wanda ba a ganin sa ba bayyanan ne yake sosai ba sirrin tuba da koyayyen lamuranta malai ce in ilam ka sani fa annal abdal aqila bawa wanda yake mai hankali Allah ka samu cikin masu hankali idza sadarat minhu al-khati'a sadarat minhu al-khati'a in har ya aikata kuskure ya aikata laifi falahu nazaru ila umuri to bawa mai hankali yakan lura da wasu al'amura duk lokacin da yayi laifi ma ubangijinsa ya aikata abin da Allah bai so ko ya gaza yin abin da Allah yake so to yakan yi tsamdaransa yakan yi nazari a cikin wasu al'amura a hadiha ɗaya daga ciki an yanzura ila amrillahi wa nahyihi yakan lura ya nazari ya dubi cikin umarnin fa da Allah yayi da kuma hanin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi fa yahduthu lahu dhalika al-i'tirafu bi kawniha khati'atan to tanan ne sai ya samu a gare shi ya iya ganewa wannan abin da ya aikata laifi ne wal iqraru ala nafsihi bi dhanbi ya tabbatar makansa cewa ya aikata laifi ya aikata zunubi mun gane wannan bayanin na'am lokacin da bawa mai hankali ya aikata laifi to yakan yi tsamdaransa da farko sai ya duba sai ya gane cewa Allah fa yana da doka da ya umarni a aikata yana da doka da yayi hani kada a yi haka ne ko abubuwa ne da ake umarni da kuma abubuwa da ake mai
ake hali
to da farkon lamarin sai ya duba ya ga cewa Allah yana da waɗannan dokokin wannan abin da ya aikata a ina ya fada mun gane in ne yake ko duk wanda ya aikata laifi zai ga cewa ya fada gidan ina
zai fada gidan laifi
to anan wajen sai ya fahimci cewa tunda Allah yayi hani akan kaza shi kuma ya aikata to yanzu fa laifi yayi amma sai mai hankali yake samu ai mun ji cewa tubar ma sai Allah ya mutun izini ko in Allah bai yi mutun izini ba laifin zai yi amma zai nema masa tawili sai aikata laifi ne amma zai nema masa tawili kuɗi ne ya ɗiba a gwamnati zai ya dinga tuna to yanzu gashi da ma mutum ya yi kusa rutaya kuma dama da ratutun ba bayarwa ake ba ya ga wannan kamar dai na ɗan tsakura ai ma ina bin gwamnati ba shi in ta yi abin da ko ba biya ake ba dama ka ga dai yanzu ai a ɗan gidan kakara ko ba ka ba ne malam Aminu to kaga an so shiga tarihi kenan to wannan bai da hankali amma mai hankali zai fahimci cewa eh laifi ne to shi abin da ya aikata daidai ne zai gane cewa a ba laifi bane shine wal iqraru ala nafsihi bi dhanbi sai tabbatar kan cewa ya fa aikata zunubi wannan ya zama mai hankali ya kama hanyar tuba wannan yana daga cikin sirrin tuba duk lokacin da bawa ya tuba baya tuba har sai lokacin da al iqrafu bi dhanbi mun yi tunana ta wannan a baya ko sai mutun ya yarda yayi laifi a lokacin da bawa bai yarda laifinsa laifi bane to bai kama hanyar tuba ba amma duk lokacin da bawa yake mai tuba ingantacciya to zai la'akari ne da nassin da Allah ya yi magana shin wannan abin da ya aikata a wani guri ya fada cikin abin da Allah bai so to don haka shekenan ya aikata laifi tunda Allah ya ce kar ai kaza yayi to kenan abin laifi ne yanzu ya yarda yayi laifi kamar a tambaye shi ka yarda kayi laifi ya ce eh nayi laifi yanzu ko a kotu mutum aka je da shi kotun duniya shaidu duk sun zo akan cewa ya aikata laifi ya saba wa sakin layi aka tabbatar a gaban alƙali ga shaidu sai alƙali ya tambaye shi malam wane ka amsa laifinka sai ce Allah shiga wata malam ne wannan fa duk kage suka min alƙali zai masa sauki malam wane ka amsa laifinka sai ce Allah shiga wata malam na aikata laifi kuskure ne amma ba za a koma ba don Allah a ba su hakuri za a sayar da za a daidaita abinda aka yi kan ba za a koma ba a gaba to ka gano wajen alƙali kuma sai warwace sai ce to kun ga yana neman sulhu haka ne ko ba haka ba ko a duniya ya kama hanyar tuba ya yi nadama da gaske amma wanda ya ce a'a to yana shi bai yadda malam shi yayi ba to wannan yana daga cikin asrar na tuba lokacin da dukka gabawa ya tuba to lalle a farkon lamarin sai da ya auna aikin nasa kuma har sai da ya fahimci aikin nasa ya bauɗe kuma sai da ya gamsar da kansa yanzu fa shi mai laifi ne kuma ya san mai laifi ba zan yi wanye lafiya ba in bai tuba ba to wannan shine sirru na farko na tuba afani abu na biyu yace an yanzura ilal wa'di wal wa'id tunda ya yarda laifi yayi yanzu kuma sai ya duba wa'adin da Allah ya yi da kuma azabar da ya faɗa zai samu wanda ya aikata laifi menene wa'adin alkiyama da hisabi inna wa'ada Allahi haqqo fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur to kaga mutum sai so mu dubawa ya ga cewa to fa kiyama fa za ta zo kuma in yaje mu Allah da wannan laifin yana tsoron alwa'id abinda Allah ya ce zai yi na azaba ga wanda suka aikata to yanzu me zai faru fa ya hadithu lahu zalika khawfan wa khashyatan tahmiluhu ala at-tawba wannan tunanin sai ya sanya masa jin tsoro wa khashyatan ya sanya masa fargaba tahmiluhu ala at-tawba wanda wannan tsoron na abinda zai zo shi a kiyaman nan shi zai dauke shi zuwa ga tuba saboda yana tsoron ƙarshen fa kan yi ba daɗi ya tabbata laifi yayi shi ma a ma'aunansa kuma ya tuna abinda Allah zai yi ma wanda yayi kaza to wannan tsoron ya shiga ransa wannan yana ɗaya daga cikin sirru na tuba duk lokacin da bawa ya tuba ga Allah to
to wannan yana cikin asrar wannan yakin su ne a ransa tsoran azabar Allah tsoran abin da zai same shi in bai yi sulhu da ubangijin sa afalin abu na uku an yanzura ila tamkinin lahi lahu minha sai kuma janibi guda sai ya duba yadda Allah ta'ala ya tabbatar masa da wannan laifin har ya aikata shine tamkin a tabbatar masa abun ya tabbata a gare shi har ya aikata wa takhalliyatihi bainahu wa bainaha da kuma yadda Allah ta'ala ya bar tsakanin laifin da shi bawan har bawan ya aikata in Allah ya so ai zai sha makance tsakanin sa da laifin ko to sai Allah ya bar shiga laifin kuma ya aikata laifin bawa zai wannan tunanin a cikin tuba wannan yana daga cikin asrarin na tuba bawa sai wannan tunanin wai wannan din dan ya ƙara sanin kudura ce ta ubangiji da girman Allah cewa to shi ko yana sanin kazan nan laifi ne me yasa ya aikata kazan nan kuma ya san cewa a kiyama abin ba zai dadi ba yanzu kuma gashi ya aikata to sai yayi tunani cewa ubangiji ne fa yanzu ya bar shi da dabararsa Allah bai shiga lamarinsa ba Allah ya bar shi ne da dabararsa shi ya saka har ya ci karo da wannan laifin kuma ya fara cikin sa wa taqdiruha alaykum har aka kaddara masa wannan laifin akan sa ya aikata wa annahu kuma cewa yadda lamarin yake lausha da Allah ya ga dama la asamahu minha ni na wazar da ya sa kaman isma ya sa ta marbuta ko goge wannan dugo bai kamata ya zama hakan ba wa annahu law sha'a la asamahu minha kuma zai tunani inda Allah ta'ala ya ga dama da fa zai kare shi daga fadawa laifin ko ba haka ba yanzu annabawa ba Allah yana sayin laifin ba masan ya ba su isma ko bai ba su ba ganin damar sa ce to kai dan ma inda Allah ta'ala ya ga dama sai ya hana ka aikata laifin da ka aikata bawa sai ya tunanin haka dan ya san kudura ubangiji in yayi wannan tunanin a lokacin tuba ko lokacin da ya aikata laifi fa yahduthu lahu zalika anwa'an min al-ma'rifati billahi wannan zai sanya masa ya ƙara fahimta nau'o'i na sanin Allah subhanahu wata'ala wa asma'ihi zai ƙara sanin sunan nakin Allah subhanahu wata'ala wa sifatihi da siffofin Allah wa hikmatihi da kuma hikima ta ubangiji gwanancewarsa wa rahmatihi da kuma rahamarsa wa hilmihi da kuma me hakurinsa ko kawaicinsa wa karamihi da karamci na ubangiji duk lokacin da bawa ya tuba zuwa ga Allah wallahi in yayi tsandararsa zai fahimci a wannan tubar da yayi waɗannan siffofi na Allah da sunaye na Allah subhanahu wata'ala sun tabbata a cikin wannan tubar da yayi zuwa ga Allah ya ƙara sanin asma'ullahi ya ƙara sanin siffofin Allah ya ƙara sanin hikima ta ubangiji ya kange wani bai aikata laifi ba ya bar wani kuma tsakaninsa da laifin gashi kuma ya fada hikima ce ta ubangiji shi yasa ce yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa ilayhi tuqlabu yana shirar da wanda ya ga dama yana batar da wanda ya ga dama hikimarsa ce sannan zaka san kuma waɗansu sunaye na ubangiji da wasu siffofinsa zaka san kudurar ubangiji zaka san yadda Allah ya siffanta kansa yace yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid yana aikata abin da ya ga dama kuma yana hukunta abin da ya so abin da ya nufi to mutum zai ƙara sanin waɗannan wa tujibu lahu ubudiyatan wannan kuma zai tabbatar masa kasancewar shi bawa ne bi hadhihi al-asma'i ga waɗannan sunaye na Allah la tahsulu biduni lawazimiha al-batta wa tujibu lahu ubudiyatan bi hadhihi al-asma' la tahsulu biduni lawazimiha al-batta yanzu zai wajabtar a gare shi cewa bauta ma Allah subhanahu wata'ala da waɗannan sunaye baya taɓa samuwa al-batta sam biduni lawazimiha idan ba a aikata ababen da zai lazumtar maka bautar Allah ɗin ba ma'ana sai ka san siffofin Allah ka san sunayen Allah tukun ka bauta ma Allah da sunayensa da siffofinsa
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اي معنى idan baka san sunayen Allah ba baraka bauta wa Allah da sunayen nasa har ka roke shi da sunayen nasa ba sanin siffa ta Allah shine yake sanyawa kai applying dinta a muhallin da ya dace wajen roƙon Allah da ita wa ya'lamu irtibat al-khalqi wal-amr kuma bawa zai ƙara fahimta yadda halitta da Allah ta'ala yayi da umarnin da Allah ta'ala yayi suna da irtibati ma'ana daura suke akwai dangantaka tsakanin su al-khalqu wal-amr da ba Allah ya ambata yace lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu ahsanu al-khaliqin to mutum zai ƙara fahimta cewa ashe akwai dangantaka akwai irtibati dangantaka mai ƙarfi tsakanin al-khalqu wal-amr wal-wa'id da kuma azabar da yace zai yi mu bayan safan dararu wannan halittar da yayi da umarnin da yayi da kuma azabar da ya tattabi suna da alaka bi asma'ihi wa sifatihi da sunayensa da siffofinsa ana samu na fahimtar bayani kaga Allah shine halicci mutane ko ya halicci mutane da aljanna kuma yace wa khalaqatul jinna wal insa illa ma'a illa da ya'budu kaga Allah ya halitta ba dan komai ba sai dan abauta masa sannan kuma Allah subhanahu wataala shine yake yin umarni kaman can da yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu umarni ne ko shari'a baki ɗayan ta umarni ne da hannu sai saukarwa bayi shari'a sannan kuma alwa'id Allah sai ya tanadin wuta ya tanadi na azaba albarzakhiyya daga ƙarshe kuma akwai azabar wuta to zaka fahimci cewa waɗannan abubuwa guda uku suna da irtibati da sunayen Allah da siffofinsa wannan ai kaman ya shafe ka ne kai ya shafi halittun Allah ne ya halitta su ya dora su akan tafarkin da yake so shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha an shar'anta muku addini an dora ku akan abin da Allah din yake so kaga shari'a ke al'amr sannan kuma akwai alwa'id yayi kashe ni faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara kaga an-nar wa'id ne ga wanda ya aikata kaza to yana da kaza na nau'in azaba to waɗannan ababe suna da alaka sosai da sunayen Allah da siffofin Allah yana daga cikin sunan Allah al-khaliqu ko baya ciki al-musawwir to kaga al-khalqu dama shine ba wanda ya halitta in ba shi ba sannan kuma Allah subhanahu wataala shine yake yin umarni daga cikin siffofin Allah shine rabbus samawati wal ard in an ce rabb shine wanda ya halitta kuma yake gudanar da su kuma umarninsa dole za a bi sannan kuma alwa'id shi ma yana da alaka da siffofin Allah saboda Allah madaukaki mai ramuwa ne akan waɗanda suka saba masa ko babu abin da yake kubcewa da ilimin Allah siffofin Allah da yawa da sunayen Allah sun zo da siffar tashi da wannan al-qadiru mai iko ne fa'alul lima yuri mai aikata duk abin da yaga dama ne abin da yayi nufi wannan duka sun zo suna nuna kaga akwai irtibati a tsakani ashe kenan kai tafarkin da kabi tun daga halitta ka har kuma kai hankali ka fahimci akwai shari'a sannan kuma aka maka barazanan cewa in mutum ya baude akwai azaba a kiyama to waɗannan dukansu suna kunshe ne a cikin sunayen Allah da siffofinsa saboda kowanne a ciki Allah yana da kudura a kai in gefen halitta ne shine ya halitta in wajen umarni ne shine dama mai cewa a yi mai sawa a yi a bari idan wajen alwa'id ne dama shine wanda ya halicci wuta ya halicci aljanna to kaga kenan ashe yayin da bawa yake tuba zuwa ga Allah fahimtan waɗannan ababen wallahi duk wanda ya san Allah to shine zai ji tsoron Allah ai na ba mu labarin zaki ko da shi da matarsa yana gaya wa matarsa zakanya cewa mutane in kin ga yadda suke tsoro na ita bata sani ba sai ya ce zo mu je wata ran da ya nuna miki sai suka tafi bakin gari
suka zo gona da suka fito gona sai suka tsaya suka zauna a bakin gona sai ga yaro karami mata ta je gona tana aiki ta bar yaron ta shi kuma ya lallaba ya lallaba karami sai je sai ga zaki da ya ga zaki sai yana kakkama hancin zaki yana dan kashe fuskar sa sai matar ta ce ƙaryar banza zaka ce min mutane suna tsoron ka sai ce ai wannan din bai sanni bane eh ce wannan da bai sanni bane can sai ga uwar yaron ta taho tana nemo yaron tana zuwa ta gaya ta ce ta sa ihu sai ta rufa guje sai ce to kinga wanda ta sanni in baka samu baka tsoron sa to haka wanda ya san Allah shi yake tsoron Allah wallahi alazim wanda kaga yana ka tobara a dokar Allah yana aikata abin da ya ga dama yana gatsali a shari'ar Allah wallahi bai san Allah ba kuma ana sanin Allah ne ta sunayensa da siffofinsa shi yasa aka ce akwai irtibati tsakanin waɗannan al-khalq wal-amr wal-ghayb bi asma'ihi wa sifatihi wa anna zalika mujibul asma' was sifat kuma wannan yana wajabtarwa mutum ya ƙara fahimtar sunayen Allah da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wa atharuha fil wujud da kuma yadda tasirin waɗannan sunaye da siffofin Allah suke da shi a cikin halitta shi ne al-wujud wa hadha al-mashhad wannan abin da bawa ya shaida lokacin da zai zo tuba yadda ko yutali'uhu ala riyadin yana tsinkayar da shi a kayan wani dausayi muwaffiqatan min al-ma'arif wanda yake mai datar da shi ya ƙara samun ilimi wal imani da kuma imani da Allah wa asrarul qadar ya ƙara fahimtar waɗansu asrar na kudura ta ubangiji wal hikmati da kuma gwanancewar Allah malan ce yadiqu an at-ta'bir anha nitaqul kalam wanda nitaqul kalam furuci na magana yadiqu an at-ta'bir anha zai kuntata wajen yin bayananta ma'ana kalamin da za a yi bayani ba zai iya bayyana maka irin waɗannan asrar ba wato da mu ba wa zuciyarsa ta koma zuwa ga Allah wajen tuba ta nan ne zai ƙara samun shu'uri na irin waɗannan asrar wanda zai fahimci kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala malai yace minha daga ciki an yi arifal abdu izzatahu fi qada'ihi idan bawa ya tuba zuwa ga Allah yana daga cikin asrar da boyayyun abubuwa na tuba bawa zai ƙara sanin buwayar Allah subhanahu wa ta'ala fi qada'ihi cikin hukuncin da Allah ya yi abinda Allah ya riga ya hukunta qada abinda Allah ta'ala ya riga ya hukunta kusan qada'i ai kashi biyu ne ko akwai qada'un kauni akwai qada'un shar'i tunana magana akan duka bawa in ya tuba to zai ƙara fahimta buwayar Allah subhanahu wa ta'ala cikin abinda ya hukunta wa huwa annahu subhanahu al-aziz wato shine zai gane cewa Allah fa shine al-aziz mabuwayin nan ba abin da ya gagare shi alladhi yaqdi bima yasha wanda yake hukunta abin da ya ga dama wa annahu li kamali 'izzatihi kuma zai ƙara fahimtan saboda kamala tabuwayar Allah kaga an ce al-aziz shine fa wanda ba abin da ya gagare shi akwai abin da ya gagare shi sai Allah ya ce walillahi al-izzatu Allah shine yake da izza ولرسوله وللمؤمنين فنوجن su kuma suna samun izza ne da izzar Allah domin shi da yake ba su daukaka a wajen yaki ba wai don saboda karancin su ba kaga yanzu gashi an ci zalin ɗan uwan mu jiya litinin ko wai aniyar jejeniya muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da ita su suka faru yakin su ɗan Isra'ila kuma daga ƙarshe su suka zo suka nemi yarjejeniya bara sun nemi yarjejeniya cikin shekarar da ta shuɗe ababan da su ƴan Hamas suka bayar Isra'ilan take ta ci gaba da zaluncin da take yi a cikin wannan yaki sun kashe mutane sama da 46,000 a cikin su akwai 10,000 sama da 17,000 yara ne kanana sun rushe kusan duka karkara sun yi abin da suka yi sun kashe makudan kudade masu yawan gaske jiragen sama da dududududu kai ka ce kasace da wasu kasashe yakin duniya ne na wani abu jiragen da ake turawa da igwa da ake turawa da rundunar sojoji da makamai da kayan yaki na bala'i akan wasu yan tsararin mutane da ba su da wani abin nan sai abin da suka improvise kuma alwashi suka yi suka ce sai sun kwato da karfin tuwo su ɗan Isra'ilan da Hamas ta kama taji kuma aka yi wata kusan 16 kuma ba su samu ɗan ba sun yi duk abin da suka yi kuma ba su samu ba sun gallaza musu ba abinci ba ruwan sha babu wajen kwana ruwan sama da iska da rana da raba duk akan jama'a kuma sun rasa yadda za su an raba maza da mata mata da tsofi da yara ƙanana can duk wanda yake shekara 60 i ƙasa can duk an yi wannan a yi tsintsiyar ƙasan kaf kuma ba san inda suke ba kuma ba fasa ya kasu ba haka ana yi suna ya kasu har satin da ya wuce ƴan Hamas din suna ya katta su kuma yanzu a ƙarshe addu'a da suka zo suka ce to a yarjejeniya kuma sai gashi an ɗebo su ji an saki wasu ƴan mata guda uku a canja da fursunonin Hamas guda 90 kuma da sharaɗin cewa kowace rana motoci guda 600 na kayan amfani da abinci za su rika shiga cikin Gaza da haka za a dinga yi har ana sakan su ma su saki ɗan adadi kuma a sake sako musu ma wasu adadin to wai abin da nake so na fitar a nan wajen in ban da cewa Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin yaya waɗannan mutanen ƴan tsirare da aka kewaye su ba su da gata sai Allah kuma sun kama ƴan uwan arnan sun ɓoye kuma an je kuma an rasa inda suke uwar ɗakin nasu munafuka da take gadaran za ta hango tsirin Samaniya ta zo nan ga kan ƙasa ne ba ta hango ina suke ba kuma ana yin yarjejeniya su kuma suka kwakulo su a ina rai suke suka ɗebo su kuma suka ce to ga su to dan Allah waye ci nasara wallahi tallahi mutanen Falastin ne suka ci nasara ai sun mutuwa ba komai bane a wajensu sun mutu ne saboda addini ba mutuwar kawakawa suka yi ba ba guduwa ke a gidan kallon ball aka take shi ba yaki yake saboda kare addinin Allah yana zaune ne da shi da ƴaƴansa aka zalunce su muna fatan Allah ya amshe su a matsayin shahidai su ko wadancan sun yi asara kuma ba sa faɗan nawa aka kashe musu kuma an kashe musu dubanni su ma an jajjefa musu rocket cikin ƙasar su ta rushe abubuwa kuma ta abin da ba musu ba yan Hamas din su ma sun musu Allah ka tsine wannan tanyahu ina nake ne ha to tu zai mu tsaya nan din ban gane inda na tsaya ba a in mun zo darasin gaba sai ne reverse abinda muka faɗa dai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma Allah ya fi mana in Allah ya kaimu rana ya ce za mu gama wannan littafi ina tsammani insha Allah dan abin da ya rage da ya wuce darasi ɗaya ba littafin na mufidun kamar yadda dama tun a farko manya-manyan malama waɗanda suka yi fice a wannan fanni shi wannan bawan Allah Dr. Ahmad Farid ya tsatsamo daga cikin littattafansu sun yi rubuce-rubuce masu yawan gaskiya cikin wannan fanni irin su Ibn Rajab al-Hanbali Ibn Qayyim al-Jawziya Abu Hamid al-Ghazali sun yi rubuce-rubuce masu yawa akan waɗannan mas'aloli ba wai littafi ɗaya suka rubuta ba sun rubuta littattafa a kayan wannan mas'ala na tazkiyatun nufus muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon aiki da abin da muka karanta Allah na hakika idan bayi muka kokari aka yi amfani da abin da ke cikin wannan littafi insha Allah
bawa zai samu kyautatuwar dangantaka tsakaninsa da ubangijinsa, zai kuma sake ma duniya sabon kallo, zai fahimci ita hanya ce kawai da ake ratsawa domin akai zuwa ga gaci. Muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu gaci lafiya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.